Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalu da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku wannan shirin yau Laraba 25 ga watan Satumba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud.
To, Baballe, shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta sanar da a hukumance da shirin fara binciken tsige shugaba Trump. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce nasara na kokarin sullubewa duniya a yakin da ake yi da matsalar dumamar yanayi. Sannan hukumar lafiya ta duniya WHO ta nuna damuwa kan yadda hukumomin Tanzania suke jan kafa wajen fitar da bayanan wata cuta da ta bulla a kasar da ake zargin ta Ebola ce.
Kanin labaran kenan. To, ko me jama'a suke cewa dangane da wajabtawa matafiya mallakar katin shaida da sojojin Najeriya ke yi a jihohin arewa maso gabashin kasar?
Su kansu sojojin a kan hanya in sun tsara mutane in baka da shi sai su ce sai ka ba da 500 ko naira 1000 in baka da shi to sai su aje ku a gefe guda su bata muku lokaci.
Haka kuma za ku ji kiran da hukumomin Najeriya suka yi dangane da matsalar yin ba haya a waje yayin da ake ci gaba da taron Majalisar Dinkin Duniya. Sannan kuma Madina Dauda za ta shigo da shirin demokradiya a yau, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Shugabar majalisar wakilan Amurka yar jam'iyyar Democrat Nancy Pelosi ta sanar a hukumance da shirin fara binciken tsige shugaba Donald Trump da zargin cewa ya nemi taimakon gwamnatin wata kasa kokarin da yake na ganin an sake zaben shi a baɗi. A cewar Pelosi, wannan mataki da shugaban ya dauka ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar, saboda haka ya zama dole a bincike shi domin babu wanda ya fi karfin doka. Shugaban majalisar ta bayyana wannan matsaya ne bayan da suka gudanar da wata tattaunawa ta sirri da shugabannin majalisar wakilai na bangaren 'yan Democrat, yayin da adadin waɗanda ke kiran a kaddamar da binciken tsige Trump ya karu a jiya Talata. Sai dai shugaban na Amurka ya kutunta wannan mataki na 'yan Democrat a matsayin bita da kullun siyasa.
I think it's ridiculous. It's a witch hunt.
Wannan ma abin dariya ne, bita da kulli ne. Sun rasa yadda za su yi da ni ne, saboda sun ga cewa ni ne a gaba a binciken jin ra'ayin jama'a. Shi yasa suka kullo ta wannan hanyar cewa za su tsige ni. Wannan dishirme ne. Idan kuka ga takardar da ke dauke da bayanan abin da muka tattauna ta wayar tarho wacce za ku gani nan gaba, za ku fahimci me nake nufi.
Which I assume you'll see at some point, you'll understand.
A gobe Laraba, shugaba Trump ya ce zai saki takardar bayanan da suka tattauna da shugaba Zelensky na kasar Ukraine ba tare da an tace shi ba. Ana zargin shugaba Trump da yin kira ga shugaban na Ukraine da ya kaddamar da bincike kan dan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden, da zumar ganin an tono wata badakala da za ta bata wa Biden suna a matsayinsa na wanda ake ganin da shi Trump zai takara a baɗi. To, halin da ake ciki, mambobin majalisar wakilai da ta dattawa na bin sahun jam'iyyunsu wajen mai da martani kan wannan sanarwa ta Pelosi. Dan Republican kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell na zargin 'yan Democrat da yin riga malam masallaci wajen bayyana shugaba Trump a matsayin mai laifi. Yana mai cewa abin da ya faru a jiya wani shiri ne na neman dalilin tsige Trump. Sai dai shugaban kwamitin da ke sa ido kan kwamitocin majalisar wakilai Elijah Cummings, wanda dan jam'iyyar Democrat ne, ya faɗa wa 'yan Republican da su tuna cewa tarihi zai nuna sun yi watsi da aikinsu na kare kundin tsarin mulkin ƙasa idan suka kauda idansu suka fifita jam'iyya a kan ƙasarsu. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a babban taron majalisar cewa nasara na ƙoƙarin sullubewa duniya a yakin da ake da matsalar sauyin yanayi, amma a cewar shi har yanzu akwai sauran lokacin da za a daƙile mummunan tasirin da ɗumamar yanayi ke yi ga duniya. Ya ƙara da cewa a ranar Litinin an tattauna kan wannan batu a wani taron ƙoli, inda ya kira ga shugabannin duniya da su himmatu wajen ganin an samar da maslahar da za ta tsaye da yanayi a maki 1.5. Sannan akai shallin samar da daidaito game da gurbatacciyar iskar da ake fitarwa nan da shekarar 2050. Shi dai Guterres na ɗaya daga cikin shugabannin duniya cikin jerin shugabannin ƙasashe da suka yi jawabi a ranar farko ta taron koli kan batun sauyin yanayi da ya shafi duniya baki ɗaya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta nuna damuwa kan yadda hukumomin Tanzania suke jan ƙafa wajen fitar da bayanai kan zargin ɓallar cutar Ebola a ƙasar, inda ta yi kira da su fito ƙarara a sanar da duniya kan halin da ake ciki. Makonni biyu da suka gabata, hukumar lafiya ta samu wani rahoto wanda aka fitar da shi ba a hukumance ba, da ke nuna cewa wani mutum mai shekaru 27 ya mutu sanadiyar cutar da ake tunanin ta Ebola ce a Dar es Salaam babban birnin ƙasar. Fadila Shaib ita ce mai magana da yawun hukumar ta WHO.
We need information to make a proper risk assessment. If it is
muna buƙatar bayanai domin mu samu mu tantance ko cutar Ebola ce ko kuma wata cuta ce daban. Muna buƙatar waɗannan bayanai domin mu bayyana wa duniya. Kuma a shirye muke mu tallafawa hukumomin Tanzania wajen gudanar da wannan bincike.
Technical expertise and help.
Ta kuma ƙara da cewa duk nacin da suka nuna wa ƙasar ta Tanzania na su fitar da bayanan har yanzu shiru kake ji. A dai ranar 14 ga watan na Satumba, hukumomin na Tanzania suka kira wani taron manema labarai suka musanta ɓullar cutar ta Ebola a ƙasar. Pakistan ta musanta ikirarin da India ta yi na cewa ɗaruruwan mayakanta na shirin shiga yankin Kashmir daga ɓangaren Pakistan wanda aka jima ana takaddama a kai. A ranar Litinin ɗin ta gabata, shugaban rundunar sojin ƙasar ta India General Bipin Rawat ya yi ikirarin cewa ana shirin farfado da sansanonin mayakan 'yan ta'addan da suka tarwatsa farkon shekarar nan a garin da ake kira Balakot a Pakistan. Ya kuma ƙara da cewa Pakistan ta shirya wasu mayaka 500 daga sansanonin da suka tarwatsa waɗanda suka shirya tsaf domin kutsa kai cikin India. Hukumomin Pakistan dai sun yi ca akan shugaban dakarun ƙasar ta India, inda suka ce kalaman nasa yunkuri ne na tada husuma a yankin. Sun kuma bayyana kalaman nasa a matsayin wata makarƙashiya a ɓangaren na India. A shirin da take yi na kai wani samame a kan iyakokin ƙasashen biyu, matakin da Pakistan ta ce India za ta ɗanɗana kuɗarta idan ta ɗauke shi.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Najeriya, rundunar sojin ƙasar ta fitar da wata sanarwa tana cewa daga yanzu duk wani matafiya a jihohin Adamawa, Borno da kuma Yobe da suke fama da matsalar Boko Haram dole ya mallaki katin shaida, wato ID card. Matakin ya biyo bayan sajewa da kuma shigar da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke yi cikin jama'a. Ga wakilinmu na jihar Adamawa, Ibrahim Abdulaziz, da cikakken rahoton.
Amma sanarwar da ta fitar tun farko, rundunar sojin Najeriya ta ce yanzu duk wani matafiye a jihohin Adamawa, Borno da kuma jihar Yobe da ke fama da balahirar mayakan Boko Haram to fa dole sai ya mallaki katin shaida, wato ID card. Matakin da ta ce an ɗauka ne biyo bayan sajiya da kuma shigar da 'yan Boko Haram ke cikin al'umma. To sai dai ko yayin da tuni aka so mukaddamar da wannan sabon doka, tuni jama'a musamman matafiya suka fara kokawa bisa abin da suka kira tatsar da ake musu da sunan katin shaida.
Ai ba kowa bane ake mishi ID card, ba kowa bane kuma national ID card din sa katin zama dan kasa ya fito. Akwai wanda sun yi shekara uku, shekara huɗu da ta wuce har yanzu katin bai fito ba. Kuma matsalar da ke faruwa ma yanzu abun ya koma su kansu sojojin a kan hanya, in sun tsare mutane in baka da shi sai su ce sai ka ba da 500 ko naira 1,000, in baka da shi to sai su aje ku a gefe guda su ɓata muku lokaci.
Ga masu sharhi da fashin bage irin su Yako ba. Na ku ganin fa akwai abun duba game da wannan mataki da aka dauka yanzu.
Ko kyau matafiya sun ka tafiya da katin shaida, amma ba sai lallai irin wannan matsalan ya tashi ba. Na irin wannan matsalan da ya taso suke ce dole a dau ID card din nan, muna ganin kawai zai sa jami'an su musuna wa jama'a. Daman can ma ba faɗa ba, suna musuna wa jama'a su ce ina katin shaidan ka. Mafi yawansu cin su lokaci ba wai ganin don akan maganar katin shaidan ba, kawai don dai su ga wanda bai da shi. a sashe biya wani abu da take dan lallai yan boko haram din suke nima tun da tun tsiri kuma sun ji sanarwar cewa kowa tafiya da kai wannan ya ba su dama ma su da su kaucewa irin wannan checkpoints su ba za ma ga kama su
kamar Yakubu ba shi ma wannan dan jarida Muhammad Ismaila ba da shawara yayin da cewa
dai abu ne na tsaro ba mai cewa abu ne wanda yake da kyau sai dai kuma a kullun irin wannan abu da ya faru sai ga ana amfani da shi ana musguna wa mutane inda ita Najeriya da yawa kauyawa suna cikin daji wanda ba su san menene katin dan kasa ba ba su da driver's license da ake nema ba su da katin kuri'a ba jefa kuri'a amma duk zaka samu wasu ba su da su to irin wannan sai a budo wata hanya kuma ta wani cin hanci ko kuma ta kara abunan tusa samu mutane
to me ya kamata akan wannan batun
ya kamata a yi shi akan kuma kaida kada abun ya kasance ana sun zarafin mutane ko kuma ana amfani da shi a rinka san haza kudin mutane
to sai dai kuma Mr. Matthew Ona da ke ma bin diddigin harkokin tsaro a Najeriya ya koyi bayani da wannan mataki da aka dauka a yanzu
abu ne ya kamata a ce shi doka ne tuntuni ma ba yanzu ba ina goye bayan soja akan cewa kowa ya rike ID card nashi in ka bi dokan kan taya soja zai ce wai ka bashi kudi ne ai duk wanda ba sa so su bi dokan ne suna cewa sojoji suna karba kudi daga hannunsu
anata bangaren rundunar sojin Najeriya tace kuma za ta ci gaba ne da sa ido na yadda jami'an take gudanar da ayyukansu domin kare haƙoƙin fararen hula Major General US Muhammad dake ma zama director sashen hula da fararen hula ya shiga cikin tsaron kasar yayin bayani ne da cewa
to a very large extent many of those complaints have reduced because the Nigerian army does not condone
me kamata idan wasu ba tafi sun yi ba daidai ba ake wa dukkanin sojoji kudin goro a shirkatun tsaro na sa ido ne yadda sojoji ke gudanar da ayyukansu domin kaucewa take haƙin fararen hula da haka kamata yayin da ke bada hadin kai a cewar Major General US Muhammad kuma koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da ko shin wannan mataki zai haifar da damin ido ko kuma a'a Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya
Allah ba za ya bar kowa ba jam ne kuka akan busa hakin talaka Allah ba za ya
madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz da wannan rahoton to daga Najeriya bari mu dawo nan Amurka inda ake ci gaba da taron majalisar dinkin duniya karo na 74 a birnin New York abokin aikin mu baba Yakubu Makeri ya tattauna tare da ministan albarkatun ruwan Najeriya engineer Suleiman Adamu kim kadan bayan sun kammala wani taron masu ruwa da tsaki akan batutuwan da suka shafi tsaftace muhalli a Najeriya musamman kan yadda za a hana yin bahaya a fili
lokacin da abin ne ya taso duniya ta dauki kudirin cewa wannan dabi'a ta kashi a ko ina ba dabi'a kirki bace kuma tana da nasaba da kiwon lafiya Najeriya tana kaman na shida a duniya amma a hankali a hankali su Indonesia suka fita su Pakistan suka fita sai ya zama na kai muna tayowa sama abin da ya sa ma India ta zama ita ce na daya saboda ta fi yawan jama'a to amma cikin shekara 4-5 da suka wuce India suka yi wani goren zabi suka kudiri cewa daga 2 ga watan Oktoba na bana wanda shi ne kasan tsohon dan gwagwarmayar neman musu yancin nan Mahatma Gandhi inda yana da rai shekarunsu 150 kenan a duniya ta ce abinda za su shi ne ranar da za a ci tuna ranar haihuwar shi ta shekara 150 ya zama na gaba ɗaya inda bayan da ake kashi a titi saboda haka suka kuduri niyya suka kashe dala biliyan 20 sun gina shadoji sun kai miliyan 90 ga wanda ba su da hali na cikin gari da sauransu mun san dai ba mu da biliyan 20 da za a kashe amma dai in muka kudurin duniya ko mun ce mu daga nan zuwa shekara ta 2025 so kamar shekara 6 nan gaba kenan kuma abun takeici shine wasu garuruwa wasu al'umma a cikin ruwa suke shi abin da yake cike wannan bahaya a cikin kogi kuma kogin ne yana tafiya yana gangara wani gari can a wani wuri ana diba ana sha ana amfani da shi ana sha ana wanke kaya da sauransu to wace dabi'a ce irin wannan
to amma kun ce kada a yi ba haya a waje to kada kai mamaki wasu za su iya sai a cikin wani abu su zo su yar a waje kuma har yau nan ake
ai duk shi ma yana cikin wannan ai ba magana cewa kada ai ba haya bane kada ai ba haya kuma kada a zubar da ba abin nan da kada a debo tunda mun san akwai wuraren da akwai motoci ma da ake debo kashi daga wani wuri ko daga cikin septic tank aje a wuri sai kai sun je sun samu kogi suna juya in ka lura majigin da muka nuna dazu ai ya nuna maka irin wannan to duk wannan dabi'ar duk tana cikin abin da ake cewa ba kawai wai tsugunnawar ne kawai ba a debe shi ma a kai shi inda mutane za su zai cuci mutane shi ma yana daga cikin abin da muke so mu hana
to sai dai mutane za su yi mamaki wannan taron da yake talakawa na Najeriya wannan abin ya fi shafa sosai amma kuma an yi shi a nan America menene dalilin haka
to ka san duk abubuwan da muke suna da nasaba da kudirin majalisar ɗinkin duniya na cewa abin da ake cewa sustainable development goals a turanci wanda kujiri na shida ya shafi harkar inganta albarkacin ruwan sha da kuma harkar tsafta da cewa daga nan zuwa shekara ta 2030 ya zama na kowa yana da yanci yana da isasshen ruwan sha ingantacce kuma yana da tsaftataccen muhalli saboda haka duniya tana da ita kanta majalisar ɗinkin duniya da sauran abokan cigabanmu irin su bankin duniya su bankin Afrika suna da wato sha'awa su ga cewa Najeriya ta fita daga wannan abin nan.
Injiniya Suleiman Adamu kenan, ministan albarkatun ruwan Najeriya a tattaunawar da ya da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri. To dangane da taron na Majalisar Ɗinkin Duniya, malaman addinin Islama sun yi kira da shugabannin kungiyoyin addinin Musulunci da su ringa shiga irin waɗannan tarurruka na ƙasa da ƙasa ana damawa da su.
Ya kamata mai alfarma sarkin musulmi a cikin irin waɗannan tarurrukan da ake na majalisar ɗinkin duniya a ce duk shekara shi ma ya je an tattauna da masu ruwa da tsaki don ya
to sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi don jin cikakken hirar har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 1 na dare da minti 17 ga shirinmu na gaba
Demokradiya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin. Ni ce Madina Dauda. Ranar 29 ga watan 5 na wannan shekara ne shugaba Muhammadu Buhari ya sharan tsuwar wa'adinsa na biyu. Idan an yi lissafi, za a ga cewa saura kwanaki 4 kacal ya cika watanni 4 da kama aiki. Kenan saura shekaru 3 da watanni 8 kafin wa'adin ya kare. Amma menene yasa ƙasa ta dime da batun zaben shekara 2023? Kudu da arewa, gabas da yamma, magana da ta dauki hankalin 'yan siyasa a yanzu ita ce ta zaben shekara 2023. Har akwai wani dan siyasa daga kudu maso yammacin ƙasar da yace shine shugaban ƙasa na gaba, wato wanda shugaba Buhari zai nika wa mulki. Shin daɗin siyasa ce ko kuma iyawa ce ko kuma sabon salo ne? Zan tattauna wannan batu da wani ƙwararren ɗan siyasa wanda ya ga shekaran jiya, ya ga jiya, kuma har ya zuwa yau ana damawa da shi. Ku biyo ni.
Kowane lokaci da abubuwan ban mamaki harkar siyasa, shi yasa kullum nake faɗa ma mutane waɗanda suka so saurare ni cewa siyasa ce kawai baka iya gama saninta.
Kuma ya zama ka sabon abu kenan.
Wai da gaske, domin ita kullum sai ka karanci sabon abu ya shigo ta. Kin san dalili? Saboda kana hulɗa da ɗan adam. Siyasa ana hulɗa ne da ɗan adam. Ɗan adam ko baligi wanda ya san me yasa ya shiga harkar. Saboda haka kuma ɗan adam ba mai gama sanin sai wanda ya halicce shi. Saboda kisa siyasa baka bugun kirji ka ce ni na iya siyasa, na san siyasa ba abin da wani guda mini wannan kuskure ne. Saboda ana amfani da basirori da abubuwa na jama'a. To wato wannan maganar da ka kawo da abubuwan da suka fara bayyana a cikin wannan 'yan satuttuka da suka wuce, wato ni ya sa ni na shiga cikin wani irin tunanin da kuɗe muwa me ake nufi da irin wannan bawan Allah nan komawansa hawa na biyu yanzu kusan wata huɗu ne kawai. kuma yana da shekara hudu a gabansa wani hujja wani yake da shi a yanzu in dai ba barna ba da zai ta da batun maganar neman shugabancin kasa a dokar da 63 sannan a ce wai an fara bai maganar sa a yanzu a 2019 amma October bata yi ba kin ga wannan abin zai sa wato mutum shi zurfin tunani to amma abin da ke fadi shine wannan abin da ake so a yi ko dai da manufar ana so a sabotage na shugaban kasan nan domin ba yadda za gwamnatin sa bata gama zama da gindinta ba har wasu cikin ya'yanta ya'yan jam'iyya wasu daga cikin jigajigai waɗanda suka amfana da wannan jam'iyya ko suke amfana da wannan jam'iyya mai har a ce suna neman daga yanzu a fara shirye-shiryen takarar 2023 saboda haka akwai bukata dukkan masoyan shugaban kasa Muhammadu Buhari da duk mataimakansa ya kamata a sa ido batakila akwai wani abin da Bature ke cewa wani game kuma kai ga power game din ya fara da wuri tunda ya fara da surutai da wasu suna kai mafutin sacca a zone ko a jihohi wannan ba karamin matsala bace da abin da ya haifar don haka a matsayina na wanda yake cikin jam'iyyar APC dan jam'iyyar APC ina kira ga dukkan yan jam'iyyar APC shugabanni su yi hattara su sa ido akan wannan abin in ba ka ba zai haifar ma APC da mu ido ba haka kuma shugabannin jam'iyyar APC na ƙasa maza su fito da su tsawata in ba haka ba zai kawo jam'iyyar mu abinda ba mu yi zato ba
to kana hangen wannan yunkuri ko kuma game din nan da kake faɗi a siyasance abu ne da ya dace
bai dace ba ba wanda ya cika da wani ya nemi takara ba wanda wani wanda yake kare ya nemi mukami ba wanda hana wanda zama yana ambition amma na a bar sai lokacin abin ya zo a yanzu ko da wasu ba lokacin ba ne na farko dai harkokin siyasa yanzu babu su an rufe su sai dai abin da ba za a rasa ba wanda ya kama da irin da gwamnati ko kuma ita jam'iyya take da wani abu na musamman amma ba mutane masu bukatar takara su fara cewa za su fara yunkurin shirye-shiryen neman takara na shekara hudu masu zuwa daga yau ba wannan abu ne da ya kamata jam'iyyar shugabanninmu na ƙasa su sa ido a kai su yi nazarin wannan abin ba maganan ana son jam'iyyar bace a'a ana son a haifar ma jam'iyyar da illoli domin za ki samu in har da gaske ne masu neman takara sun fara yin wannan to ina tabbatar miki ba zai kai nan da wata uku ba za ki samu jam'iyyar ma za a shiga a raba ta
kana hangen akwai wata makarkashiya kenan
to in dai ba makarkashiya in ba wuta mai kawo wuta in ba rami mai kawo ganin rami ai babu dalili a wannan gwamnatin mai ci wadda jam'iyyarta ita ce take rike da rigaban Najeriya nan yau sannan a ce shugabannin nan kaf da ake da shi wasu suna fitowa yanzu har sun fara samun takaddama a tsakankani wai akan maganan shirye-shiryen neman takara a 2023 ai wannan abin hankali ba zai kama ba saboda haka ina kira ga fada shugaban kasa ina kira ga shugabanninmu na kasa da jam'iyyarmu maza su nemi yadda su zanna su duba wannan abin da idan basira su taka ba abin birki babu dan jam'iyya da yake da izini a yanzu ya fara nuna ko ma me yake da ya boye tukunna ha to yaushe tafiyar ta fara man da ke kan gadon nan shebata bai wadan sa huru yake nema har masu gadon sun bar cewa za mu fara neman gadon kin ga ba a hankalin gwamnati kenan domin duk masu neman takara ai cikin biyu ne za su nemi yadda za su nemi shiga cikin gwamnatin su domin su mu goyen bayan ta za su nemi jam'iyya su nemi goyen bayan ta daga yin wannan za a farada gwamnatin za a farada kuma jam'iyyar saboda haka babu alheri cikin wannan abin a bari yanzu ai batun maganan yi wa jama'a aiki a bari shugaban kasar nan ya saita gwamnatinsa ya sa hidima ta neman ci gaban Najeriya da yadda 'yan Najeriya za su samu sauƙin rayuwa 'yan Najeriya za su samu gwamnati a samu zaman lafiya barantai ma irin abubuwan da muke da ƙalubale iri-iri a yanzu da ya tinkari ƙasar da kuma ya tinkare mu a gwamnatin ya tinkare mu a jam'iyyar ya kamata kar mu baiwa 'yan adawa dama daga yanzu su samu cin gurgurmu saboda haka amma ba wanda ya hana ka zama kana da ambition
to amma in ma mutum na da ambition ko kuma mutum na da tunanin shiga siyasa shin akwai laifi idan yayi abin shi a boye misali ya rika dan ziyartar mutane da yake ganin za su iya zaben sa da sauransu da laifi in yayi a boye
wato shi kullum ya danganta daga irin niyyar da take da ita yanzu in aka ce wani cikin manyan jam'iyyar APC waɗanda suke da ambition din nan za su fara kai ziyarce-ziyarce don saduwa da jama'a mun zo mu gaishe ku ai ba ta zaki ganin ba ai ai tsiri abin daya ne in dai muddin akwai harka ta siyasa a ciki in ka tafi misali yanzu in ni ina so in takara sai ni ce to bari in je ni Ogun State su a ran gari a Ogun State ai shugabannin jam'iyyar ke yago in akwai gwamnatin APC zan nemi ganin gwamna zan nemi ganin mukarrabai kawai shikenan na je gaishe su ga magana kare haka kin ga ba bai zanna ba saboda haka kowannan din ya danganta akwai in mutanen da suke cikin gwamnati ne akwai ziyara na aiki wanda aiki ne kai ka da za ka iya saduwa da yan jam'iyyanka akan aiki ne kai ka so su gaishe ka amma ka tafi musamman don saduwa da waɗanda zaka je gaishe su a ɓoye daga ɓoyen ne har zai fito fili in kai kana da dabaran ɓoyewa waɗanda ke samun can ba su da dabaran ɓoyewa saboda su za su yi da gaske kuma daga nan zai fito fili to kai ka je wani ma ya je me ke da ake nufi saboda haka ina tabbatar da cewa ne magana ma da duk za ta shafi harkar wani ziyara don ganin shugabannin jam'iyya ba tare da wani dalili ba ba tare da kuma jam'iyyar da yaddanta ba ko ita ke da wani biki misali yanzu in jam'iyyar shugabannin APC sun shirya ziyartar jihar Bauchi shugabannin APC na ƙasa suna da iko ba ji saduwa da yan jam'iyyar su da shugabannin jam'iyya su zo zana su yi maganganu a ga wani mai jam'iyyar take ciki wannan duka daidai ne amma na in garkuwa ta tashi ya tafi fara ya je ya tare shugabannin jam'iyya za a dokin ga garkuwan nan mai alaka sai da tun magana zuwa fara mai alaka sai da gari shugabannin jam'iyya kuma kin ga bire ya kamata mutum saboda haka maganan ma a fara wannan a daina shi kawai domin rashin jini rashin tsagawa
anan za mu dasa aya a shirin namu na yau idan Allah ya kai mu makon gobe za a ji irin bayanai da wasu jam'iyyu za su yi akan batun zaben shekara 2023 a madadin bakon namu sanata Sa'idu Kumo ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku mu huta lafiya
To madalla gaida Madina Dauda da shirin demokradiya a yau kafin mu kammala shirin ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice
Shugabar Majalisar Wakilan Amurka yan jam'iyyar Democrat Nancy Pelosi ta sanar a hukumance da shirin fara binciken tsige shugaba Donald Trump da zargin cewa ya nemi taimakon gwamnatin wata ƙasa kokarin da yake yi na ganin an sake zaben shi a baki A cewar Pelosi wannan mataki da shugaban ya dauka ya saba wa kundin tsarin mulkin kasar saboda haka ya zama dole a bincike shi domin babu wanda yafi karfin doka. Alin da ake ciki mambobin majalisar wakilai da ta dattawa na bin sahun jam'iyyunsu wajen mai da martani kan wannan sanarwa ta Pelosi. Da Republican kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell na zargin ɗan Democrat da yin rigamalan masallaci wajen bayyana shugaba Trump a matsayin mai laifi. Yana mai cewa abin da ya faru a jiya wani shiri ne na neman dalilin tsige Trump. Sai dai shugaban kwamitin da ke sa ido kan kwamitocin majalisar wakilai Elijah Cummings wanda dan jam'iyyar Democrat ne ya faɗa wa Republican da suna cewa tarihi zai nuna sun yi watsi da aikinsu na kare kundin tsarin mulkin ƙasar idan har suka kauda idansu suka fifita jam'iyya akan ƙasarsu. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a babban taron majalisar cewa nasara na kokarin sulubewa duniya a yakin da ake yi da matsalar sauyin yanayi amma a cewar shi har yanzu akwai sauran lokacin da za a dakile mummunan tasirin da dumamar yanayi ke yi ga duniya. Ya kara da cewa a ranar Litinin an tattauna kan wannan batu a wani taron koli inda ya kira ga shugabannin duniya da su himmatu wajen ganin an samar da maslahar da za ta tsayar da yanayi a maki 1.5. Sannan a kai shallin samar da daidaito game da gurɓatacciyar iskar da ake fitarwa nan da shekarar 2050. Shi dai Guterres na ɗaya daga cikin shugabannin duniya cikin jerin shugabannin ƙasashe da suka yi jawabi a ranar farko ta taron koli kan batun sauyin yanayi da ya shafi duniya baki ɗaya.
To masu sauraro a nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau. amma kada ku nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Chubahiro Diodine da ya taimaka wajen hada shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Greg Bounce. Ni Muhammad Hafiz Babalade daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun hada shirinmu na hantsi.